Assalamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da kaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummomin ta na yankunan kananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura. Al'ummomin na zaune ne a garuruwa da kauyuka daban-daban na waɗannan kananan hukumomi guda hudu da muka ambata. Kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne, jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu faɗin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin misali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Ko da yake an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa, to amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da wannan batu. Suna masu korafin cewa gwamnati dai na neman hada baki ne kawai da wannan kamfani ta yi musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni. Sai dai duk da haka, gwamnati ta ce babu gudu ba ja da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfani, domin a cewarta yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnatin. A yau za mu fara da sauraron korafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna Nasir Fil Hashim Umar, ku biyo mu cikin shirin.
Sunana Wata Bello Kore Sabuwa Fulani, karkara lokal gamma. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu, kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri ƙasa ta gwamnati ne, to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado. Mu muka gaji wannan ariyan shi gwamna yana amfani da constitution ne, saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abinda alqur'ani ya hukunta ba. Saboda haka muna nan muna jin daga gonaki halattinmu ne, ba za mu kuma sarwantar da su ba. Wannan local government hudu ya shafa. Akwai local government din silisan karkar, an kwashi nata bangare. Akwai local government din garki, an kwashi nata. Taura local government ita ma akwai nata inda aka kwasa. Amma dukkan su kanmu a haɗe yake, ni ne nake jagorancin su.
To amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya, an fara biyan diya wasu daga cikin ku kuma sun karba.
Haka yake, an fara ba da wasu kudade, amman wanda suka karbi kudaden sun karbi kudin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku. Akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karba ko ba karka karba, gwamnati za ta zo ta yi abun gara ma ka karba. Wasu zuciyarsu ta mutu su je su karba. Akwai waɗanda ake musu barazana, ma'aikatan gwamnati ne, sai a musu barazana cewa in ba su karba ba za a bakin aikinsu. Sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazana cewa ma za a turawa ma fadar mai martaba waɗannan kuɗaɗe, in ma ba ku karba ba fadar mai martaba za ta karbi waɗannan kuɗaɗe. Waɗannan abu shi ne a matsayin betal mani, waɗannan shi ne dalilan da sa waɗannan mutane suka karbi kuɗi ko in ce suke karba. Amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗen ko su karɓa ko kar su karɓa, yanda waɗanda suka karɓi wancan kuɗin a gurin waɗanda suke karɓa ba su karɓi kuɗin ba suke zuwa su yi rance ko kuma su nemi waɗannan abin buƙata a gurin su. Suna sun babu waɗannan kuɗin, babu kuma gurbin su. Saboda haka to mu yaushe ne za mu yi shawarar waɗannan kuɗaɗen?
To amma an ce ai amma fara killace wuraren da aka biya ɗin ko?
A halin yanzu ba wai inda aka biya aka killace ba, ana killace filaye. Waɗanda aka killace yanzu aka an killace, an yanka gura guda uku, dukkan su an killace su, an sa tarifta ta murje wannan wurin. Akwai mutanen da yawa waɗanda ba su karɓi kuɗaɗen su ba a cikin wannan wurin. Kuma mun sha a rada su yanzu haka ana kawo ruwa, za mu je mu haɗu a ciuka waɗannan wuraren, ko da ana hama za ana hamata. Domin ba su karɓi kuɗi ba, babu yanda za a gwamnati ta hana su shuka waɗannan guraren ba.
To a kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati?
To za mu iya ɗaukan cewa kamfani ne ya killace, tunda kamfani ma'aikatan kamfani ne ake kawowa suna aiki a wannan wajen. Domin inda gwamnati ne za mu ce ma'aikatan gwamnati za mu gani, amma waɗannan ma'aikacin kamfani ne waɗanda kamfani ta ɗauka aiki su suke yin wannan aikin. saboda haka sun killace waɗannan wurare ba kaɗan ba, ba wajen ya kai kimanin a kashi uku gabar da gari, kudu da gari kashi biyu. Akwai inda aka yi noman rake na kudi, wannan a killace yake dama. Wannan mun damu da shi ma ba mu da dama, daga cikin wani daji ne haka aka ɗauka aka yi wannan gudun. To yanzu sun ci gogonakin bayan Allah waɗanda ba su karɓi kuɗi ba, suna sun killace su, suna murje musu gonaki, kuma su kuma ba su da abinda suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare.
To ina matsayar ku kenan waɗanda ku ba ku karɓa ba, an mun karɓa ne da sunan ku misali, ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ce za a miƙa shi wa shi fadar mai martaba sarki.
Kwarai abinda su gwamnati suka faɗa a gabana tun da mun zauna, mun taɓa zama da asalin lauyoyin gwamnati a nan wani ofis ɗin lauyoyinmu, nan suka faɗa mana cewa sun biya kimanin mutum 800,000 da ɗaruruka, saboda haka sun kusan kammala biya, abinda ya rage musu tamfar kaɗan ne a cikin mutum 12,000. Saboda haka mun tantance wannan kofin ɗin, sai muka ga 100% mutanen da ba su karɓi kuɗinsu ba ne suka rubuta sunayensu sun karɓi kuɗi. Saboda haka ni kaina da nake maka maganan nan da nake jagorancin waɗannan mutanen, na ga gona ta biyu waɗanda aka rubuta na karɓi kuɗi, waɗanda babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kuɗi ko aka ɗau hoto na karɓi kuɗi. Kuma 100% dukkan mu ɗan kwamitin ɗinmu sai da suka layin ɗinmu cewa mun karɓi kuɗi, waɗanda wannan ƙarya suka yi mana. Mutane ɗaruruka ba su karɓi kuɗi ba.
Kenan wasu ne wasu aka biya a madadin ku, ko wasu ne suka karɓi kuɗin ku a madadin ku?
Mu a abinda muka fassara, gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani, sun haɗa kai suna fidda kuɗin gonakin mutane, suna tantance gonakin mutane, suna kashe waɗannan kuɗaɗe, don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su gaban EMCC ta bincike su, domin waɗannan sun yi almundana, sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba, bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba, kuma har suka zo suke sata gonakin mutane, suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kacewa. Saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba, za mu yi ƙarar su gaban EMCC.
Sunana Muhammadu Nura Ƙogiya, uwar ƴan nema.
Nan a ina muke a tsaye ne?
A gonar Muhammadu Jafaru.
Kamar na ga zoɓo, kuma kamar an noma dawa da gero a wurin, haka ne?
Haka ne. Haka ne, mun shuka shi sosai. Bayan soban da wake da dawa, muna harkar irin noman ranar, muna shuka guna, tana yi mana ‘ya’ya, muna sai da ita.
Yaya batun nan yake ne na maganar cewa kun ba da hayar gonakanku ko ga wani kamfani ne, ko ya abin yake ne a gunku?
Tsakani da Allah, mu wannan aiki ban ma buƙatarsa, fin ƙarfinmu ake so a yi, mu kuma mun ƙiyadda mun ƙin ba da goyon baya game da wannan aiki na mustalin, saboda haka ban ma son wannan aiki.
Me yasa ba ku so?
Tsakani da Allah, zalunci ne. Gonakan nan iyayenmu sun barwa iyayenmu, kakanninmu sun zo sun noma, iyayenmu sun zo sun bar mana, mu ma muna so zuwa gaba mu baiwa ‘ya’yanmu saboda moruwar gaba.
To amma ba za ku amfani komai bane idan shi aka zo aka fara wannan aiki kan kama?
Tsakani da Allah, wannan aiki in yakan kama, tashin mu za a yi daga gurin nan, ba mu da wata madogara, mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki. Akan gwamnati zalunci take so ta kulla mana, tunda in gaskiya ne, tunda shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa, in gaskiyar al'amuran ci gaba ne, ya ɗauka kai babura, ai can ne garin su, ya kai mu ba ma buƙata ƙasar gagarawa.
To yanzu ya za a kenan?
Mu muna dogaro da Ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tun karo mu da shi, mu ban ma ƙaunarsa, ban ma ra'ayinsa, a bar mu da gonar mu.
Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu ci gaba da sauraron ƙorafe-ƙorafen mutanen da wannan lamari ya shafa. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari, ni Sarfi Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.